Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan dare na ranar Talata 26 ga watan Fabrairu shekarar 2019 akan mitoci 1925 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da walhaka. Baba ya ku makere ne a wannan karo tare da Daula Salim muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin mu na dare. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je hirar da muka yi da abokiyar aikin mu Alheri Grace Abdu wadda a yanzu take ɗakin taro na ƙasa da ƙasa a birnin Abuja inda hukumar INEC take tattara sakamakon zabe na shugaban ƙasa da aka yi fitowa da su daga jihohi. Za ku maji cewar jam'iyyar APC ta lashe kujerun majalisar dattawa a jihar Zamfara da dama duk da rashin shiga takara da wuri. An kuma samu rikici a jam'iyyar APC a jihar Adamawa din biyo bayan faduwa da jam'iyyar ta yi a cikin jihar. Bayan haka kuma muna dauke da labaran wasanni wanda za mu kawo muku daga jamhuriyar Niger. Idan lokaci yayi kuma za mu ba ku dama ku kira mu ku bayyana muna ra'ayinku akan yadda kuka ga tsarin ba da sakamakon zabe kafin a bayyana zaben wato a bayyana wanda ya nasara. Lambobin mu ko kamar kullun su ne 202 205 6555. Kafin nan sai a shirya domin jin labaran duniya.
Yanzu haka shugabannin Amurka da Koriya ta Arewa suna birnin Hanoi na kasar Vietnam don soma taron su na biyu akan hanyar da za a bi a raba Koriya ta Arewa da shirin ta na kera makaman nukiliya. Shugaban na Koriya ta Arewa ne ya fara isa Hanoi inda kuma ya samu gagarumar tarbo a lokacin da jirgin sa na ƙasa wanda albarusai ba sa ya huda shi ya iso a wata tashar jiragen ƙasa a wata tashar jirgin ƙasa ta kan iyakar Vietnam da China. An shirya cewa shugabannin biyu za su ci liyafar marece gobe Laraba tare da wasu mukarraban su guda biyu da za su rinka yi masu fassarar zantarwar su da za su yi. Tattaunawar ta su za ta ci gaba a ranar Alhamis. A cikin watan Yulin shekarar da ta gabata ne dai Trump da Kim suka yi haduwar su ta farko a Singapore. Kungiyar rukunin kasashen nan da ake kira da Lima Group ta ce tana da wani cikakken bayani mai karfi na nagarta da yake nuna cewa rayuwar jigon yan adawar kasar Venezuela Juan Guaido tana cikin hatsari sosai. Haka kuma a cikin sanarwar da suka bada a taron da suka yi a jiya a birnin Bogota, shugabannin diplomasiya na kasashen guda goma sun ce ba wanda za su dora wa laifi idan wani abu ya samu jigon yan adawar ko iyalinsa kamar shugaban kasar na Venezuela wato Nicolas Maduro. Ita dai wannan kungiyar ta Lima Group kungiya ce da ta kunshi jumlar kasashe guda 14 da suka hada da Argentina, Brazil, Canada da Colombia da Honduras waɗanda kuma su suka kulla wannan kawancen da zummar neman mafita daga rikicin siyasar da ya bayyana kasar ta Venezuela. Shi dai Juan Guaido, wanda shi ne kakakin majalisar dokokin kasar ta Venezuela, ya yi amfani da kundin tsarin mulkin kasar wajen ayyana cewa mulkin da shugaba Maduro ke yi haramtaccen mulki ne, har ma shi Guaido din ya aiwatar da kansa a matsayin sabon shugaban kasar ta Venezuela. Ministan harkokin wajen kasar Iran Mohammad Javad Zarif, wanda shi ne babban jigon shimfiɗa yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya suka kulla kan hana Iran kera makaman nukiliya, ya yi murabus daga kujerarsa ta minista. Yana mai cewa yana matuƙar nadamar cewa ba zai iya ci gaba da riƙe mukamin ba. Zarif dai bai ba da dalilin yin murabus ɗin ba, sannan har zuwa yanzu ba wani martanin da ya fito daga bakin shugaban Iran ɗin Hassan Rouhani. Sai dai sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi wani kalami a kan dandalinsa na Twitter inda yake cewa sun sa ido su gani idan wannan murabus ɗin na Zarif zai zauna daram. Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ne ake tsarin majalisar wakilai ta Amurka za ta dauki matakin haramta matakin da shugaba Donald Trump ya dauka na cewa Amurka tana cikin wani mawuyancin halin da ya tilasta kafa dokar ta baci dangane da abin da ke faruwa akan iyakarta da kudancin kasar. Da yake ƴan majalisun Democrat ne ke rike da majalisar wakilai, an tabbatar da cewa wannan matakin zai samu amincewa ba wata matsala ba ko a majalisar dattawan, inda ƴan majalisar Republican ke rinjaye da yawancinsu sun nuna alamar cewa za su goyi bayan matakin da ƴan Democrat ɗin ke shirin ɗauka. Sai dai duk da haka ana sa ran cewa shugaba Donald Trump zai yi amfani da karfin kujerarsa ta shugabanci wajen tarwatsar da shi.
Launa salamu ke don takarantu muna labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kawo yanzu hukumar zaɓen Najeriya mai zaman kanta ta INEC tana nan tana ci gaba da karɓan sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa daga jihohi da dama, kuma ta riga ta karɓi sama da jihohi 25. Har yau dai shugaba Muhammadu Buhari ne ke kan gaba. Dazu da rana mun tattauna da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu akan hali da ake ciki a ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke birnin Abuja, ga kuma yadda tattaunawar ta tafi.
Yau da karfe daya da rana an yi jihohi shida, jihar Niger, jihar Adamawa, jihar Kaduna, jihar Anambra, jihar Oyo da kuma jihar Adamawa, kafin aka tafi wannan lokaci. Kuma sai ka ce a dai jihohin da aka sanar da sakamakon zaɓe yau an tafi jihohin PDP ta samu jihohi zaɓe a jihohi uku da jihar APC ta samu cin zaɓe a jihar da aka gabatar yau din kenan. Wato jihar APC ta samu ya ci zaɓe a jihar Niger, jihar Kitawa, jihar Kaduna, ya ci kuma jam'iyyar PDP ta samu ya ci zaɓe a jihar Anambra, jihar Oyo da kuma jihar Adamawa. Kawo yanzu yanzu haka da muke magana da kai ba za ka kasa jin dan amo ya ci gaba, ana gabatar da sakamakon zaɓen jihar Bauchi da inda muke kenan ta halin yanzu.
To su wakilan da suke wakiltar jam'iyyu daga zauren taro me kike jin suna faɗi ganin wato irin sakamakon da suke shigowa, ba a samu canji ba, shugaba Buhari na lashe jihohin Arewa sannan kuma PDP tana samun wato jihohi na kudancin Najeriya?
Eto mun ka fitowa da daya inda masu sauraron mu waɗanda suke bin mu a dandalin mu na sada zumunta, wato Facebook, muna ɗaukan wannan sakamakon rahoto kai tsaye inda jihar da aka gabatar idan su wakilin nan suna da tambaya ko kuma suna da wani ƙorafi ko kuma akwai wani abin da suka lura da shi da ya suke musu duhu ko kuma akwai abin da suke yarda da shi kuma a cikin sakamakon zaɓen da aka gabatar. Shi shugaban hukumar zaɓe Profesor Mahmud Yakubu ya kan ba su dama su yi ƙorafe-ƙorafen saboda gabatar da shi, amma sai dai ba a yanke hukunci ko kuma ɗaya da shawara kan ƙorafe-ƙorafen da suke sa su gabatarwa ko kuma abin da suka lura da shi a kan sakamakon zaɓen koda wata jiha ne ya kan ce za su tafi su lura da su kula su sake dawo ma za su fi ƙorafe-ƙorafen da kuma ɗaya ba shi ne su wakilin da suka yi ɗaya bayan ɗaya bayan da aka tafi kama da karɓar sakamakon zaɓen gabaki ɗaya kafin su a kai da lokacin da za a kuma da wane ne ya ce zaɓe. To akwai halin da ake ciki kenan.
Akwai abin nan rahotanni da suka fito cewa jam'iyyar PDP ta fara nuna shakku akan sakamakon da ake fitarwa, ban sani ba wakilansu da ke nan zauren taron, kina jin abin da suke faɗi game da wannan bayanai da suka fito?
Babu shakka suna nuna rashin gamsuwa da kuma amincewa da sakamakon zaɓen, shi yasa da mun so ma a daidai wannan lokacin sai da muke lokacin da muke wannan wannan hira da ya kamata mu hira da su an fara gabatar da sakamakon zaɓe, kuma suna so su yi su gani ba sa so su ɗan matsa ta san aka ce baya ba ta kiran su ya samu iya samun da ta yi arba da ta yi ta ba sai su kai a sami abin da suke kai game da wannan sakamakon da suke da su game da wannan, amma
To madalla a gaida alheri Grace Abdu. To yanzu kuma wato duk da cewar jam'iyyar APC bata shiga takara a jihar Zamfara da wuri ba, amma kuma ta lashe kujerun majalisar dattawa da dama a zaben da aka gudana a ranar Asabar da ta gabata. Ga Murtala Faruk Sanyi na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Duk da cece kuce da badakalar zaben fidda yan takara da jam'iyyar APC ta yi fama da shi a jihar Zamfara, wanda ya kai ƙarshe a jajiberin gudanar da zaben, jam'iyyar ce aka bayyana ta lashe zabukan shugaban ƙasa da yan majalisar tarayya da aka gudanar a ranakun Asabar da Lahadi da suka gabata a jihar. A zaben shugaban ƙasa, jam'iyyar ta APC da ke mulkin jihar ce kan gaba da ƙuri'u 153,626, yayin da jam'iyyar adawa ta PDP ta sami ƙuri'u 69,293. Sakamakon zaben kuma ya nuna cewa APC ce ta lashe dukkan kujerun yan majalisar dattawa uku da kuma kujerun yan majalisar wakilai na jihar. To sai dai nan take jam'iyyar adawa ta PDP ta nuna rashin amincewarta da yadda aka gudanar da zaben da kuma sakamakon sa, kamar yadda hukumar zabe ta fitar ta bakin shugabanta a jihar ta Zamfara Ibrahim Mallaha.
Wannan mata commissioner zabe ta hada kai da mutanen APC, abinda ta ga dama shi take yi. Flagship na INEC a shi an dauka an ba ta ba mutanen gwamnati cikin wannan jihar ta mu, ko mun kama rada hanga hannu amma a hukumar zabe ta jiha Gusau local government an kidaya an bayar aka saki mutanen da suka yi abun nan. An dai mutane ana bugun su, an kama mota kanta da ballot paper daga mada an sauke kayan an saki mutanen nan. Mun tabbatar da Zamfara ba zabe aka yi ba, ai kawai abu ne na son rai aka yi wanda yake wannan hukuma INEC ta jihar Zamfara. Muna kira da in dai adalci ake a Najeriya to ya kamata a diba a ga abin da ya faru a Zamfara.
To amma kuma daga bangaren jam'iyyar APC, sakataren gwamnatin jihar Abdullahi Muhammad Shinkafi ya musanta wannan zargin.
Ga lamarin siyasa, zargi ba sabon abu bane, amma mu a matsayin mu na mutane masu bin doka, gwamnati ba za ta yi wani abu wanda bai dace ba, kuma wanda ya saba ma doka. Wanda yayi riya cewa an yi mai wani abu sai ya kawo shaidu, sai ya ce wuri kaza, lokaci kaza, an yi kaza, amma ba a kawo korafi ba wanda bai da tushe, bai da asali.
Hassan Sidi Aliyu shine sakataren hukumar zabe ta kasa a jihar Zamfara.
Ba mu tare da kowace gwamnati, ba mu tare da wani dan takara, mu je muna aiki a matsayin mu na hukumar zabe mai zaman kanta wadda ba ta da hulɗa da kowane party, in ba don a yi zabe ba mai adalci. Kuma idan mutum ya kawo korafi cewa an yi mai, muna son shi kawo mana shaida, in ya kawo mana shaida sannan mu kuma dauki mataki. Wanda ya ji da wani korafi to ya je kotu, kotu ita za ta sa a kawo kadiri da a rubutu abin da ya kamata aka abin, saboda ba wai muna shari'a bane, muna collecting results ne shi a aikin mu.
Gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar ya sami lashe zaben majalisar dattawa na mazabar Zamfara ta yamma. Kujerar da tsohon gwamna Ahmad Sani Riman Bakura yake a kai tsawon shekaru 12 tun daga shekara ta 2007. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Tuma da laga sheka Murtala Faruk Sanyin na. Biyu bayan faduwar da jam'iyyar APC ta yi a jihar Adamawa a zabukan da aka gudanar, inda jam'iyyar ta rasa wasu kujerunta a wato majalisar wakilai da kuma na dattawa, yanzu haka wata sabuwa ta kunno kai, inda wasu kusoshin jam'iyyar suke zargin junansu da cin amana, musamman ma shugaban jam'iyyar na jihar, zargin da shugabannin suka musanta. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Biyo bayan faduwar da jam'iyyar APC mai mulki ta yi a jihar Adama a zabukan da aka gudanar, inda jam'iyyar ta rasa wasu kujerunta na wakilai da kuma na dattawa, yanzu haka wata sabuwa ce mata kunno, inda ake zargin wasu kusoshin jam'iyyar da cin amana, musamman shugabancin jam'iyyar na jihar, zargin da shugabannin jam'iyyar ke karaitawa. Dr. Mahmud Alilu Ahmad, ɗaya daga cikin 'yan kwamitin kamfen na Buhari, ya ce su ba su yi mamaki ba, domin a ce wasu dama sun dade suna zargin akwai wasu masu zagon ƙasa cikin shugabannin jam'iyyar ta APC, wanda mako shi ne ya jawo wannan faduwar da suka yi.
Wannan sakamakon zaɓe gaskiya mu bai zo mana da mamaki ba. Idan ka lura senatoci ɗin nan guda uku kowace ɓangare, kaga irin yadda zaɓen ya kaya. Kowa ya sani daman shi mai girma gwamna, kowa a jihar Adamawa ya san ɓangaren da yake, kuma ya nuna a wannan zaben da aka yi, saboda haka sai dai mu ce Allah ya kyauta.
To sai dai kuwa martani da mai da dangane da waɗannan zargin da ake yi, gwamnan jihar Senator Muhammadu Binde Umaru Jibrila ta bakin kwamishinan yayin labaran Sa'ama Sajo yace ma ba haka zancen yake ba.
To alal hakika wannan abin takaici ne, abin haushi ne, kuma abin da yake bai da kan gado ne, domin gaskiya babu wanda suka yi ma shugaban kasa Buhari zagon kasa kaman su wa'inda suka raba jam'iyyar gida biyu, suka hana mu tafiya a baki daya, suka sa wa'insu suka kama wannan hanya, wa'insu suka samu wannan gaba. Akwai ma ɗaya daga cikin su wa'innan da suke raɗe-raɗe, shi ya je yana ɗaga hannu wani ɗan takara na senata a Adamawa ta Arewa, ya sa dalilin wa'innan ƙuri'u da aka samu a wannan wurin suka rusa ƙuri'ar senata ɗin mu ta APC ta kuma ta samu ta faɗi. Kuma wa'insu su san abubuwan da suka yi saboda kiyayya da suke ma gwamna, sun ki su yi ma ita kanta jam'iyyar APC aiki a wasu wurare saboda su samu dalilin abin da suke yanzu. Sun taimaka suka tabbata an kada APC a wasu wurare don kawai su samu bakin magana, ba su ma yi tunanin illar da wannan zai yi wa shi mai girma shugaban kasa Buhari ba.
To wai kawai na gaskiyar cewa da hannun shugabannin jam'iyyar a faɗuwar ta APC da ta yi, Ahmad Lawal shine sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a Adamawa.
Ibrahim Lazis, dan damuwar da muka samu shine watakila rikici na cikin gida, wanda za ka samu cewa wannan baya yin wannan jam'iyya ɗaya, amma nana faɗa a tsakanin manyan stakeholder namu za ka samu wannan ya ce maka shi ba zai gwamna ba, wannan ba zai senator ba, wannan ba zai kaza ba. Za ka samu mutum fa babba ne a wannan jam'iyyar, amma zai je kamfe ya ce maka zaɓi shugaban ƙasa kaɗai, kada a zaɓi senator, kada a zaɓi member House of Rep, ko kuma mutum ya ce maka a zaɓi member House of Rep, kada a zaɓi shugaban ƙasa da sauransu. To wannan matsalan shi ne ya kawo mana abin da muka samu kanmu Adamawa. Shi yasa kullum a jam'iyyance muke tsawatarwa, muka ce duk mutumin da muka same shi a muna antipati ba za mu bar shi ba. Kuma yanzu haka bayan zaɓen nan muna bincike mu samu su waye suka je suka yi campaign, because a cikin 'yan jam'iyyarmu da akwai wanda suka je campaign suna cewa zaɓi shugaban ƙasa APC, a zaɓi senator a wani jam'iyya daban, a zaɓi member House of Rep a wani jam'iyya daban. Wannan shi ba mutane dama aka ja ka abin da kaga har aka kai ba mu samu ƙuri'un da muke tsammani za mu samu ba. Don haka a matsayinmu na jam'iyya muna nan mun sa muna bincike duk wanda muka samu a zaben shugaban kasa muna antipati ba za mu bar shi, ba za mu dau mataki akan shi, ko shi waye ne.
Kuma da menene dai, yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben gwamna da na 'yan majalisar dokokin jihar da ke tafe. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kira, wani ne daga wani ne ke kira?
Sunana Yalawan, ina tsirin ku daga nan garin Gasamu a ƙaramar hukumar Fuskon jihar Yobe.
To bismillah malam.
To na kira ku amma bana kusa da rediyo, wala ban san akan me yake maudu'in nan ba yau.
To ba laifi, zaka iya ka saurari mu abinda muke faɗi, ya kuke ga tsarin da ake karɓan wato sakamakon zaɓe kafin ma a kai ga ainihin wanda ya ci zaɓe. Tsarin muke so mu gani, ba wanda zai ci zaɓe ko abin nan ba, muna neman sanin ya tsarin, ya kuke ganin tsarin na tafiya. Bari mu ɗauki kira daga Sokoto. Wane ne daga Sokoto?
Sunana Muktar Mustafa daga Sokoto.
To Malam Muktar, duniya na saurin ka.
Daga Yalela. Wato muna ganin mamakin sakamakon zaɓen da ka zuwa, don muna ganin irin jawoyin da aka kawo kamar ba haka lalle sakamakon zaɓen nasu yake ba. Ana yin mana kamar da irin na mutum yana shugaba yana yin abin da bai dace ba.
To mun gode kwarai da gaske da fatan ka nuna mana ra'ayinka, don haka za mu je ga kira ta gaba. To madalla, wani ne akan layi? Salamu alaikum, wani ne mutum da ke kan? Yawa, daga ina kake kira?
Daga Abia ne.
To bismillah mala.
Hello mamana, hello.
Eh, muna saurin ka mala, kana tare da sashen Hausa da muryar Amurka.
Yawa, maudin da nake aiki shine.
Muka ce ya kuka ga tsarin da ake fitar da sakamakon zabe? Ya kuke ganin fitowar sakamakon zaben?
Fitowar sakamakon abin da ake bayarwa.
Layin ka na da matsala, bari mu je jihar Bauchi. Mala, za ka iya sake kiran mu don mu same ka. Wane ne daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam, daga kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Mala Ayuba, duniya na saurin ka.
Gaskiya ƙarin ya burge ni, kuma yanda ake karɓar sakamakon babu tashin hankali, kowa yana zaune lafiyarsa kalau, ana karɓan jihohi. Wannan tsari lallai ya burge, kuma haka ake so tunda ana yi cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam.
To ba mun gode kwarai da gaske Mala Ayuba, bari mu je jihar Filato. Wani ne a Filato?
Zainab ce.
To Malama Zainab, muna sauraron ki.
Gaskiya sakamakon ake bayarwa na zaɓen bana alasafa da alheri, duk wanda ya samu dai mai shi dai ya gode, alwanda kuma ya faɗi kuma mai shi kuma ya muƙaddara kawai.
To mun gode.
Haka, na gode.
To mun ma mun gode kwarai da gaske Malama Zainab. To muna dai da hayyau dai muna samun wani abin nan da ke kan layi. Wani ne a layi?
Alhaji Hassan ne daga Lakwaja.
Lakwaja, to bismillah.
To bisa ga al'amuran zaben nan, su a gabani a ji tsoron Allah. A sani fa duk gaba da abin da za a yi za a koma gaban Allah, za a sake yi ta can. Ni tawara ni ko bayarwa a ji tsoron Allah. Shikenan.
To mun gode kwarai da gaske, da fatar wadda kake ba shawara su ma sun ji Allah yadda. To har yau dai muna son ku kira mu ne ku ba mu ra'ayinku, ya kuka ga tsarin karban sakamakon zabe da ake yi. To muna da kira daga jihar Taraba. Wane ne a Taraba din?
Dello Sani Zoma, daga karamar hukumar Bali Local Government Taraba State.
To Malam Sani, duniya na saurin ka.
To a gaskiya tsarin zaɓe da aka yi nan, ko ma wane ne ya san cewa an tsara zaɓen nan yadda ake karɓan zaɓen nan daki-daki? Ko duk duniya na kallo, akwai jami'an ko ina suna kallo yadda ake kwalitin zaɓen nan? Ba wanda zai ce ai masa maguri, sai dai dama baya da jama'a kawai.
To mun gode kwarai da gaske.
Amma tsarin zaɓe ya yi, Allah kuma ya sa a daɗa inganta.
To bari mu je jihar Niger, mun gode kwarai da gaske. Wane ne a Niger?
Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba.
To bismillah Malam Ibrahim.
To gaskiya mu za da sakamako, sai dai mu ci alhamdulillah alhamdulillah, mun gode wa Allah. Dan saboda da muke tsaron sakamako ya zo mana, ya zo mana duk wanda ka ji suna korafin da cewa su a musu daidai ba, to iya kudin suka kashe ne suke ganin ba za su yi nasara ba, shi ne suke yin korafin. Ko mun sai mu ci alhamdulillah sakamako ya yi.
To mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim mai wanke hula. Yanzu dai muna so ku ci gaba da kira don ku bayyana muna ra'ayinku akan yadda ake karban ko kuma ake tattara sakamakon zabe a Abuja. Ana bayarwa, ya kuke ganin wannan tsarin da ake bada wato sakamakon zabe daga Abuja? Don haka wannan shine maudu'in mu na yau, da za ku kira mu ku bayyana ra'ayinku. Muna da kira daga jihar Sokoto. Wani ne a Sokoto? To Malam bismillah, ba ma jin ka sosai, so ka dan cire murya.
To kuna magana, kana magana da Sani Kurosin Elena Loga da Sokoto State.
To Malam Sani bismillah, kana dan lokaci kadan.
Wallahi mu alhamdulillah alhamdulillah, wa an kaza dinin lahiya. Ubangiji Allah ya gwada mana, an ga ƙarshen shi da hannagonin, alhamdulillah.
Amin sun mamin. Mun gode kwarai da gaske Mal Sani, kuma da kiran Mal Sani ne zamu kawo ƙarshen wannan kira. Mun gode muku duka. To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da kotun tarayyar Turai da ta yanke hukunci a yau Talata na halattawa kungiyoyin hudu na kasar Spain na kwallon kafa da suka hada da Barca da Real de Madrid sai Atletico Bilbao da Osasuna. Wannan kotun ta halatta musu ragowar da hukumomin kasar suka wa kungiyoyin da ke kasancewa wani tallahi na gwamnati gare su wajen biyan kudaden su na haraji a dai cikin watan Yuli shekara 2016 ne wata kotu a kasar Spain ta yanke hukuncin cin tarar waɗannan kungiyoyin guda hudu na kwallon kafa na kasar Spain bisa sun karbi wani tallafi daga gwamnatin kasar. A wasannin kwallon kafa a yau dinnan ana buga a sassa daban-daban na nahiyar Turai, inda a kofin kasar Faransa Paris Saint-Germain tana goga da Dijon, yayin da kasar Ingila Leicester da ta kori kocin ta Claude Puel a ƙarshen makon da ya gabata tana bugawa a wasannin kwallon kafa na Premier da Brighton, sai Cardiff City tana gogawa da Everton. Idan muka leka a kasar tarayyar Laraba ko Emira Arab Uni, ana can ana ci gaba da wasannin tseren keke na wannan kasar, inda dan kasar Spain a Alejandro Valverde ya lashe mafi muhimmancin tsere a yau Talata dinnan. Muhimmancin wurin shine wannan hawan mai sunan Jabal Hafid, shi dai dan kasar Spain cewa da Alejandro Valverde ya yi nasara ne gaba Roglic dan kasar Slovakia da Gaudu dan kasar Faransa. A wasannin kwallon tennis na birnin Dubai, yanzu haka ɗan kasar Faransa na ci gaba da shankashi, inda Benoit Paire dan kasar Faransa ya shankashi a dazu-dazun nan a hannun Kei Nishikori a zagaye na farko na wasan tennis din na birnin Dubai. Shi dai Nishikori ya lailaye Benoit Paire din ne da 6-4, 6-3, sai Kurkaz wanda ya lalabe Mute dan kasar Faransa da ci 6-3, 7-5. Za a yi karawar gaba a zagaye na gaba tsakanin Nishikori da Kurkaz. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Kuma da a gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma lokaci ne da Daula ta dawo da labarai amma wannan karon a takaice.
To baba, ka labaran a takaice. Yanzu haka shugabannin Amurka da Koriya ta Arewa suna birnin Hanoi na kasar Vietnam don soma taron su na biyu akan hanyar da za a bi a raba Koriya ta Arewa da shirin ta na kera makaman nukiliya. Shugaban na Koriya ta Arewa ne ya fara isa Hanoi, inda kuma ya samu gagarumar tarba a lokacin da jirgin sa na kasa ya isa. Sai a kungiyar rukunin kasashen nan na da ake kira Lima Group ta ce tana da wani cikakken bayanai mai karfi na da nagarta da ke nuna cewa rayuwar jigon yan adawar kasar Venezuela Juan Guaido tana cikin hatsari sosai. Haka kuma a cikin sanarwar da suka bada a taron da suka yi a jiya a birnin Bogota, shugabannin diplomasiya na kasashen guda goma sun ce ba wanda za su dora wa laifi idan wani abu ya sami jigon yan adawar ko iyalinsa, kamar shugaban kasar Venezuela wato Nicolas Maduro. Ministan harkokin wajen kasar Iran Mohammad Javad Zarif, wanda shine babban jigon shimfiɗa yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla akan hana Iran kera makamanta na nukiliya, yayi murabus.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aikin mu da sabbin labarai, rahotanni da sauran shirye-shirye mu. Yanzu a madadin Daula Salim da take maka muka gabatar da wannan shiri, da wanda kuma ya shirya ba da umarni Daniel Brown, da injiniya mu na wannan dare ne ke sallama baba ya kuma kiri ne daga nan Washington. A huta lafiya, kuma Allah ba mu alkhairi da nasa. Amin su ma'ana. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.